sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kawo mutunci ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya ha kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kawo tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Mawasare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sauraro da ku yau Lahadi 2 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Hafsat Bello dan mai soro da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat a ba mu kanun labarai
Kungiyar bakin haure ta kasa da kasa wacce aka fi sani da IOM ta rawaito cewa fiye da ƴan gudun hijirar Najeriya 270 da suka dawo daga Libya sun kammala koyon kananan sana'o'i wanda za su taimaka wa kansu a yau Komanda na 17 mai jagorantar kungiyar tsaro ta NATO da sojin Amerika a Afghanistan a yakin da ya kasance mafi tsaho da Amerika ta gudanar ya karba aiki a birnin bikin da aka gudanar a Kabul a yau Lahadi Shaidin gani da ido a babban birnin Somali sun bayyana cewa wani bomb dake cikin mota ya tashi a wani gini dake yankin Halwadag dake Mogadishu a yau Lahadi
To kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji dalilin da yasa Senator Rabiu Musa Kwankwaso bai samu damar amfani da dandalin Eagle Square ba lokacin kaddamar da batun tsayawa takararsa na shugaban kasa
Tubalin wannan gwamnati shine tabbatar da cewa yawa kowa adalci ba abu ne mai yuwa ba mutum mai matsayi kaman Senator Rabiu Musa Kwankwaso zai nemi wani abu daga hukumar birnin tarayya Abuja karkashin mai girma minister Malam Muhammad Musa Bello a ce an kai ga hana shi
a can jamhuriyar Nijar ko ministan ayyukan jin dadi ne yayi wasulun mun bar mu bayanin irin hasarar da aka tafka sakamakon ambaliyar ruwa a wannan shekarar
mutum 40 Allah ya sa cikin wannan ruwa suka rasa rayukansu Allah ya jikan ransu Allah ya rahamshe su Allah ya sa mutuwa hutu a gare su an samu dabobi da suka mutu dabba 29,691
Wa kuma muna da rahoto akan yadda wani dan sanda ya gamu da hushin al'umma a jihar Taraba. Kana mu rufe da rahoton dakatar da budewa juna wata babban birnin kasar Libya. Sai kuma Hafsat Muhammad da za ta shigo da shirinta na idan kwaya ta narke. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar bakin haure ta kasa da kasa wacce aka fi sani da IOM ta rawaito cewa fiye da ƴan gudun hijirar Najeriya 270 da suka dawo daga Libya sun kammala koyon kananan sana'o'in da za su taimaka musu wajen dogaro da kai. ƴan gudun hijirar da suka halarci wannan darasin da aka dauki tsawon mako guda ana yi a jihar Lagos sun bayyana dalilan da suka sanya su kokarin tafiya Turai. Mai magana da yawun hukumar jin dadin ƴan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya Paul Dillion ya shaidawa muryar Amurka cewa ƴan gudun hijirar sun bada labarin cin zarafin da wahalhalun da suka fuskanta a hannun ƴan fasa ƙarbi a kasar Libya. Kana waɗanda suka dauki wannan darasi sun bayyana fatan su na samun nasara a gaba. Wannan darasi shine karo na 21 tunda aka kaddamar da shi a watan Afrilun shekarar 2017 inda kungiyar ƴan gudun hijira ta kasa da kasa ta bayyana cewa fiye da ƴan Najeriya 2000 ne suka samu kammala wannan shiri wanda ake gudanarwa a jihohin Lagos da Edo da Nasarawa da Kano da kuma Kaduna. Shaidin gani da ido a babban birnin Somali sun bayyana cewa wani bomb dake cikin mota ya tashi a wani gini dake yankin Halwadag dake Mogadishu a yau Lahadi. Shi dai wannan ginin ana amfani da shi ne a matsayin babban ofishin gundumar dake yankin wanda ke tsakiyar garin. Gwamnatin Somali ta bayyana cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu. Dr. Abdulkadir Abdulrahman Aden wanda ke aiki da motocin agajin gaggawa Mogadishu ya shaidawa sashen Somali na muryar Amurka cewa sun ɗebi mutane 14 waɗanda suka raunana wanda 6 daga ciki yara ne ƙanana sai kuma mutum guda da ya rasa ransa. Shaidu sun bayyana cewa harin da ake zargin na kunar bakin wake ne ya lalata kusan gaba ɗaya ginin, kana waɗansu gine-ginen da ke makwabtaka da shi ma sun rushe. Tunda kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin inda ta tabbatar da cewa harin kunar bakin wake ne. Komanda na 17 mai jagorantar kungiyar tsaro ta NATO da sojin Amurka a Afghanistan a yakin da ya kasance yaki mafi tsaho da Amurka ta gudanar ya karbi aiki a bikin da aka gudanar a Kabul a yau Lahadi. General Austin Scott Miller na karba aiki ne a lokacin da kasar ke fuskantar tsoro, rashin tabbas da kuma fatan ganin abubuwa sun daidaita. Sai kai ta wuta karo na farko tsakanin bangarorin da ke yaki a yayin da ake gudanar da bikin karamar sallah a watan Yuni. Biyo bayan haduwar jami'an Amurka da kungiyar Taliban a Qatar ya sanya sa ran fara tattaunawa da kungiyar ta Taliban don ganin an kawo karshen yaki da aka dauki shekaru 17 ana yi. Sai dai wannan fatan ya kau a watan da ya gabata, inda kungiyar ta Taliban ta ki amincewa da kiran da shugaba Ashraf Ghani ya yi na tsagaita wuta karo na biyu domin gudanar da bikin sallah babba. General Nicholson mai barin gado ya bayyana cewa mai yiwuwa ne kasashen wajen da ke goyon bayan kungiyar ne suka rinjayi hukuncin da kungiyar ta yanke. Yace ina ganin wasu daga cikin ƴan Taliban na neman zaman lafiya, amma ana karfafa musu gwiwa da su ci gaba da yaki a yayin da yake jawabi a taron. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Amurka ta janye tallafin dala miliyan 300 a Pakistan saboda gazawar da kasar ta yi na daukan kwakwaran mataki kan masu ta da kayan baya. Amurka ta dade tana jan hankalin Pakistan kan ta daina baiwa mayakan da ke kai harhara Afghanistan wajen zama. Amurka dai na ganin laifin kasar ce da yin biris wato akan mayakan, inda ita kuma Pakistan ta ce ta kashe biliyoyin daloli kuma ta yi asarar rayuka da yawa wajen yaki da ta'addanci. A farkon shekarar nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka bata samu komai daga taimakon da take wa Pakistan na miliyoyi ba, face ƙarya da yaudara. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon Lieutenant Colonel Colin Funker ya ce ma'aikatar za ta yi amfani da kuɗin akan abubuwan da suka fi muhimmanci, amma ana jira majalisa ta amince da yanke tallafin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara marin bude taskar hoton namu da bayan da ya sa sanata Rabi Musa Kwankwaso samun rashin damar amfani da dandalin na Eagle Square ga samai na kayan da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake wa manema labarai karin bayani dangane da korafin da ake cewar ma'aikatar Raya babban birnin tarayya ta hana engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso filin Eagle Square don kaddamar da takararsa na neman zama shugaban kasa. Kakakin ministan birnin Abuja Malam Abubakar Sani ya yi bayanin cewar
tubalin wannan gwamnati shine tabbatar da cewa yawa kowa adalci. Ba abu ne mai yiwuwa ba mutum mai matsayi kamar Sanata Rabi Musa Kwankwaso zai nemi wani abu daga hukumar birnin tarayya Abuja karkashin mai girma minista Malam Muhammad Musa Bello a ce an kai ga hana shi wannan abu, musamman abin da yake na jama'a ne. Saboda haka ba gaskiya bane a ce wai hukumar birnin tarayya ta hana Sanata Rabi Musa Kwankwaso amfani da dandalin Eagle Square.
To mai faru an ce kamar sun nemi wannan wurin watanni biyu da suka wuce kuma an amince musu daga ba kuma aka zo aka soke wannan amincewa din, mai faru?
Tun fiye da shekaru 10 da suka wuce da dandalin Eagle Square da kuma dandalin International Conference Center an ba da su ga ƴan kasuwa masu zaman kansu, wanda yake su wannan ƴan kasuwa su ne suke gudanar da harkokin waɗannan wurare. Idan mutumin ko kungiya da ke buƙatar yin amfani da ita daga cikin wannan wurare, su za su tuntuɓa kuma su cika ƙa'idojin da suka yi zayyana musu a hukumance da kuma yanda dai suka ga ya dace, sannan sai a ba mutum izini amfani da wannan wuri. To saboda haka bayanan da aka samu a nan birnin tarayya sun nuna cewa wata kamfani ce wanda ake kira Rasi International Properties Limited ita ce ta rubuta ma kamfanin da ke zaman kanta na facility managers kenan masu kula da wannan wuri na Igbo Square ta nemi a bata izinin ta yi amfani da wannan wuri. Kuma bayanan da muka samu sun nuna cewa babu inda aka bayyana cewa shi Sanata Rabi Musa Kwankwaso shine ke bukatar amfani da wannan wuri kuma ga niyyar da yake da ita game da wannan wuri. To saboda haka ba abun da ya shafi hukumar binin tarayya da wannan abu.
Injiniya Buba Galadima shine Director General na yakin neman zaben Injiniya Rabi Musa Kwankwaso.
Ba ma wai wancan filin gwamnati an hana mu taro ba. Mun je mun nemi wani fili na Catholic shi ma aka sa aka hana. Wannan hotel ma hotel fa na wani muka je muka yi haya. Zami wannan taron a wajen suka je suka kira mai hotel din suka tirsasa shi akan cewa sai ya hana mu. To wannan abu dai al'umma na duniya gabaki ɗaya sun yi Allah wadarai daga yau wannan gwamnati ta riga ta karye. General Muhammadu Buhari ya riga ya karye.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga Abuja sai Jamhuriyar Nijar, inda ministan ayyuka da jin daɗin jama'a ya yi wa Sulaiman Barma bitar barnat da ambaliyar ruwa ta yi wa ƙasar a cikin wannan shekarar kamar haka.
Yau zan baka sakamako a 27 da wannan wata na 8 da ya wuce. Shine gidaje wanda suka zube 7,212. To amma kuma hallo an samu rishi. Mutum 40 Allah ya sa cikin wani ruwa suka rasa rayukansu. Allah ji karansu, Allah rahamshe su, Allah sa mutuwa hutu a gare su. An samu dabobi da suka mutu. Dabba 29,691 suka mutu a wannan masababin ambaliya na ruwa da muka samu. Kai hatta da rijiyoyi, mun samu rijiya 268 wanda ruwa ko ya kashe su ko ya rihe su, wanda dole a kadan dai sai an yi musu yasa kana za a samu shan su. Banda wannan eka na abinci, dangin hatsi, wake, dawa da sauransu, mun samu eka 8,862 da zai zaga a ce ruwa ya bata su ko in ce ya gyara gurin.
Mr. Minister, akwai wani tanaji da gwamnati ta yi kamar wani matakin gaugawa domin tallafawa su waɗanda abin ya ritsa da su?
Lalle cikin mutum 100 ya ce kamar 65 ne wanda a yanzu za a iya ce an samu an kawo musu gudunmuwa. 35 kinna muna nan muna neman dawa wadda za a samu a kawo musu goyon baya. Dangin abinci kai hadda ma wasu sauran abin da aka ba a yi ƙarfi ba, wani tabarmi da abin da duka gwamnati yana kawo gudunmuwan shi a wannan guri duka. Su kuma masu sandu shunin su da kansu ma suke kaiwa, amma mu muke ba su sakamakon gurin kajiyan da ake ciki. Amma a yanzu dai yace kamar kashi 35% wanda abin ya ritsa ba su samu ba, sai dai su ƙara hakuri su ƙara daga hannu yanda za a taimaka a ba su gudunmuwa.
Kuna da tabbacin tallafin da kuke aikewa da wanda gwamnati take bada da wanda masu hannu da shi ne ke badawa suna isa hannu mutanen da su ne ya dace a kai domin su?
Su masu hannu da shuni su da kansu suke kaiwa halgarin kuma da takardunsu da za a raba. Na bangaren gwamnatin ma alhamdulillah, saboda in yazo ta hanyar hannun gwamnatin jiha, gwamnatin jiha zai kirayi prefect ya ce abin da ya shahi gunduma ko in ce communikin da take gurinka, wannan communikin ga abin da yake nata ne, sai a nemo markin na wannan guri su dauka su kai. Su ma suka kai akwai sunayen mutanen da za su yi, ba markin ba yake raba, ma'aikatan ne suke raba. Kenan ku kaga shi mayor da prefect za su yi bi sau da kawan ganin abin da aka kawo ya shiga gurin da ya kamata.
Ina maganar adalci, ina nufin a raba tallafin nan ba tare da wasu sun yi zaton an fifita wasu akan wasu ba?
Babu wani fifitawa, duka 'yan ƙasa in ruwa ya ritsa su wannan abin ya shahe su, kuma za a ba su biyan bukata daidai da ƙarfi yake.
To idan muka sake koma Najeriya a jihar Taraba, wani ɗan sanda ne ya karo roshin wasu mutane. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Kafashin gaye a yankin na Mambila an ko faro ne a shekarar bara, bayan rikicin da ya faru na fadin kabilanci wanda ma ya ja asarar rayuka a yankin. To sai dai ko kamar yadda ma bincike ke nunawa, tun lokacin ne aka turo jami'an tsaro domin kare rayuka. Amma irin wannan yanayi ne ma wani jami'in sannan kwantar da tozoma wato mobile police ya bugi wani direba da bakin bindiga kan yaki ya bashi cin hancin naira 50. To sai dai kuma shi ma fa wannan jami'in sandan daga bisani ya gamu da fushin jama'a bayan da ya gudu zuwa wani ofishin yan sanda domin fakewa ga mali ta bakin wasu da suka yadda lamarin ya faru.
Kuma sai dawo bindiga shi yana ta buga alaji kawai da bindiga shi da kai ko ina ne yana ta buga mishi kawai ina ihu nace ma alaji ya maka kana buga alaji na mai maka muna zuwa hannan muna zuwa ba damuwa mun zo mun yi sonu an kuma lafiya kana ta buga alaji mai kana buga mishi mai ai maka shi ma ban mu ba wani police din ma baya ji abin din na fara ma shi kan ba ruwan shi ma ya ta buga alaji kawai
na gan shi a kwance a cikin mota jikinsa duka jini sai na ce mai yake faruwa suka ce ai dan sanda ne ya buge shi a mai samari game da mai akan ya bashi kudi naira 40 bai cika naira 10 ya cika naira 50 ba yake karba
shi ma dai wannan magidanci da ke harkokin sufuri a yankin ya ko bai ne da yake tatsan su a yanzu
abu ya fi karfi in kai civil servant ne in ka zo in baka da naira 100 ba za ka wuce wannan gate ba
wannan lamari dai yanzu aka mayata da hankulan sarakuna iyayen al'umma a yankin na Mambila mai martaba Lamda Guroji Alhaji Adamu Ebero ya ko danganta abin da ya faru da abin takeici kana mako ya shawarci jama'a da ake kaucewa daukar doka a hannu
fi ha mai samari wai natin guroje don misuni bai maju macin
wannan kam abin takeici ne ya faru gaskiya ba wanda ya ji dadi domin ko ya tada mana hankali matuka ko don Allah jama'a a guji daukan doka a hannu
kala komai hu da ita yonki murum in ba sa hosu ko doka ha jungo
ya mako zuwa yanzu dai rundunar yan sandan jihar Taraba bata yi cikakken bayani kan wannan batu ba domin ko da tuntube shi kakakken rundunar yan sandan jihar Taraba SP David Misal yace ana bincike inda ya buƙaci jama'a da kai rahoton don dan sandan da aka samu yana karban cin hanci
gabanin gobe mu ko da yauce a gidan radio mun sa a takardu cewa duk wanda aka same shi yana haka a kira mu a bamu inda suke a takaice muna nan da IGP Monsoon Unit kullun suna nan ana kira duk wanda ka same su rayin wannan kaga ce tare doka ne ba da bat lokaci ba za a gama wujin kuma za mu dauki mataki
ya mako dai zuwa lokacin hada wannan rahoton gawo dan sandan da ya kisan na fakwanci a asibitin Gembu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
To za mu rufe taskan rahotannin namu ne da kuma rahoton da wakilinmu na ƙasar Libya Edward Yerenian ya aika muna akan dakatar da buɗe wuta wannan fasara kuma zan gabatar. Kafofin yaɗa labarai na ƙasashen Larabawa sun bayyana cewa ƴan yakin sa kai na babban birnin ƙasar Libya sun amince da su tsagaita buɗe wuta wa juna. Sai dai abin da ba a sani ba shine ko wannan mai dorewa ne. Domin ko bayanai sun bayyana cewa an samu tashin hankali a cikin birnin har ma filin jirgin sama guda ɗaya mai aiki aka rufe shi domin ko har bomb ya sauka a cikin sa. Wakilin wannan gidan rediyon Edward Yeranian ya aika da rahoton cewa ƙungiyoyin da ke fada tsakanin su a sassa daban-daban na ƙasar sun tari mai iska a daura da sansanin sojojin da ke Yarmouk wanda wannan wuri ne da ya kaurin suna wajen fadace-fadace a yan kwanakin nan. Wannan ne ma ya sa aka samu canjin shugabanci a wannan sansanin a yan kwanakin nan wanda yanzu haka a rundunar nan da ake kira 7th Brigade da mazauni a Tawa ke rike da shi. Ahmed Matik wanda shine mukaddashin kwamitin shugaban kasa wanda yake shine wani bangare na gwamnatin hadin kan kasar ya ce an umarni rundunar da ke biyayya ga gwamnatin hadin kan kasa da ta sake kwato wannan sansanin. Ga kuma abin da yake cewa
هناك من الأسهم العسكرية التي تتبع حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي وما هو مشروع
yana cewa ne yanzu haka kwararrun rundunar sojojin nan da ke marawa gwamnatin hadin kan kasa baya ne aka tura su yankin da fadan ya sake barkewa domin su tabbatar sun kawo karshen wannan fadan da ya sake tashi. Sai dai kuma shugaban kwamitin hadin kan kasa Prime Minister Fayez El-Sarraj yanzu haka yana shan suka daga sassa daban-daban wanda suke bukatar sassa daban-daban da ke adawa da gwamnati da su amince cewa su haɗa ƙarfi waje guda domin ganin an fidda ƙasar daga cikin halin rikicin da ta fada.
أدعو مجلس النواب ومجلس الدولة للعمل فورا لإنجاز استحقاقاتهما.
يا كرا نيجا مجلس الدوكوكي دا مجلس غودانروا دا ساتا كيد جونانسو مسمم ما تشيبيو يدا ما يكتون قمنتي مسالي سوجوجي دا ببن بان كينكسا كان افتا دا وطا دو كان سوجا دا زي با دا ما كو من ننغران دا زابي اتش كينكسا وصو تون دا با قروروني سو كدو كيسو با دا اكا والا فا شافين تويتا يا نونا يد دا هربين بوم يا كي غوسو ينجيني تيكي كو حد ازبت دا هوتيل وانا كو يا فاروني اتش كين ساوي 24 دا اكواشي انا هربي هربي كوفين يا لاباري نا كساشن لاربا وا سنبا ينا تشي وا har mutane 40 ne suka mutu a cikin wannan satin da aka yi ta wannan harbe-harben. Da yawan waɗanda gidajen su ke kusa da inda ake wannan harbe-harben sun bayyana cewa wannan lamari ya takaita musu zirga-zirga. Kana hasken wutar lantarki ya yi karanci, sai dai Amurka ita da sauran ƙasashen yammacin Turai sun yi kira ga yankunan masu faɗa da juna su dakatar da buɗewa juna wuta. To yanzu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 10:11 na safe da minti 20 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta Narkefa, inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu a ci gaba da yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi. Wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana da tattaunawar da yayi da wasu iyaye kan dalilan da ke sa matasa shaye-shaye. Ga hirar tasu.
Ina tare da Malam Ibrahim Bakin Iku da kuma Malam Abdullahi Suleja. Malam Ibrahim, zan fara da kai. Ya kake kallon matsalan shaye-shaye tsakanin matasa?
Abin da ke janyo shaye-shaye wajen matasa ina ganin daga tarbiya ne. Saboda idan yaro ya samu tarbiya kuma ana lura da yanayin abokansa, yawanci za a ga yara iyaye suna kau da kai akan abubuwan da yara suke wanda ya kamata a yi magana, sai abu kuma ya zo ya karfi yaro ya zo ya girma ko kuma ya abokan da ke mu'amala da su.
Kai to na da kuma Malam Abdullahi Suleja, kai mai ra'ayinka dangane da wannan batu?
Assalamu alaikum. Akwai kamar yadda shi mai magana na farko, akwai tarbiya sannan kuma akwai laifin hukuma. Hukuma ana nan nufi inda gwamnati da ta yi tsayuwar daka ta maida shugabanci hannun masu unguwanni da dagatai, to da kawai za a samu ci gaba ba dan kadan ba. Saboda su ke kusa da al'umma, su suka san wane ne wannan dan gidan, wane ne su, wane ne abokanan shi, masu sai da kayayyaki waye, ba ma shago kaza haya ake sai da kayan abu kaza. To duk wannan haƙƙi ne wanda masu unguwanni da dagatai su za su iya yi, don dan sanda da yake police station bai iya zuwa ya bincika abin da ke faruwa a lungunan anguwa.
Amma da Ibrahim, ina zo gare ka, da suka fara maganar hukumomi.
Na'am, to abin da ke nufi da hukuma shine abin da ya shafi kamar yadda shi dan uwa na yake faɗa, daga can saboda su suke tare da mutane, suke kusa da mutane, haka zuwa su hakimai da sauransu da masu unguwanni. Saboda su ake mu'amala, su suke gane lungu-lungu da saku-saku da abubuwa suke tafiya, da kuma waye shigo cikin unguwa, waye aikata ba daidai ba, ko kuma waye ya wuce da sauransu. So irin wayannan abubuwa ina ganin su ne za su kawo a magance irin wayannan abubuwa.
To amma yanzu Malam Abdullahi, ina zo gare ka misali, su ainihin yara misali, ya kake ganin menene yake sa su tun farko ma shiga irin wannan ɗabi'a?
Abubuwa ne wayanda jahilci da rashin tarbiyya ke aifatar da su. Jahilci in the sense that mutane ba su samu, yara ba su samun tarbiyya yadda ya kamata. Kazalika kuma su hukumomi ba su tsawatarwa. Da ana zaune ne zama irin na mutunci da addini. In ka ga dan makwabcinka yana wani abin da ba daidai ba, za ka tsawatar mishi ko da baban shi baya nan. Amma yanzu malaman makaranta ma in suka duki yaro, iyayensu suna sawa gajeren wando su je su tuhume su. Ni na ga wannan ba daya ba ba biyu ba. To sai kaga an wayi gari ko yaro yana yin abu mai kyau a gida ko yana bin umarnin iyayen shi, in ya fita waje bai shakkan wani zai tsawatar mai, to a lokacin kuma sai yayi abin da iyayen nan ba sa so. So daga nan kuma sai ya fara bin abokanan banza, sai shaye-shaye, sai sace-sace, Allah kiyaye.
Amma Malam Ibrahim, ina zo gare ka. Malamai da sauran shugabanni sukan ja hankalin gabaɗaya al'umma cewar ayi abubuwan da ya kamata na mutunci, na kyautatawa da kuma ihsani. Amma maimakon haka sai ga wasu samarin sun bigire irin waɗannan halaye marasa kyau misali.
To gaskiya magana shine ba a faruwar tafiya in ji Hausa. Babu yadda za a yi lokaci guda kawai dan yaro ka zo ka yi mai wa'azi ko an ji hankali cewa ga abin da ake so ya na daidai, bayan tun farko ya riga ya gurɓace, ya lalace. Don haka duk dai magana guda ɗaya ce, yaro dole ne a bashi tarbiyya, a lura zuwa ya abokansa, sannan a lura da halayen yaro. Saboda yaro a gida da zaran halayensa sun canza, ya kamata iyaye su gane. Saboda wanda kake da shi kullun yau da gobe, in wani abu sabon abu ya shigo, ka gani sai a ɗauki mataki tun da wuri kafin abin ya yi ƙarfi ya bi ƙarfin iyaye ko ƙarfin mutanen unguwa. Iyaye suna nuna ma yara ƙauna. Ƙaunar da za ka nuna ma ɗanka, to an ce ka so naka duniya take shi. da zaran kana nuna mai yaro kauna, yaro zai abinda ba daidai ba, ba za ka tsawatar ba kuma ba za ka bari makwacin kai tsawatar ba, to zuwa gaba za ka yi kuka, makwata za su yi kuka.
Amma Abdullahi, ina dawo gare ka. Idan muka duba musamman irin kungiyoyin matasa na ba gaida ba dalili da suke shiga cikin irin wannan yanayin, baka tunanin cewa su ma irin waɗannan kungiyoyin su ma sukan taka rawa wurin jawo wannan matsala?
Eh, suna takawa, amma manya-manyan dalilai in zan kirga zan fara ma da guda biyu zuwa uku. Na farko tukunna, kaga tashoshin talabijin na kasashen waje da yara ko kuma magidanta suke bari yake shigowa har cikin ɗakin su, ƙarshen ta ma kai sai ka biya kuɗi sannan a nuna maka shi. To nan ake koyo abubuwa marasa daɗi. Zaka ga an sa yaro da ɗan sa'an abu ɗanka sai ya dinga ganin ai abinda ya yi a fim ɗin nan, shi yaro ƙarfin ilimin shi bai kai ya gane cewa fim ne ake yi a ilimantar don kada a yi ba, zai ɗauka kawai abinda aka nuna an yin nan. To hali ne na kirki wanda ya yi ya sha, ko da zai zo ya samu wata matsala a gaba, shi kaifin tunanin shi bai kai ya gane bambance tsakanin kuskure da gyara ba. To a lokacin shi sai ya koyi shaye-shayen nan, ita ce ta zame mishi haƙƙi. Ƙungiyoyi suna tasiri ba shakka, amma sun fi fi a makarantu wadda ake na kwana, wanda ka tura yaro ya je ya kwana. To yanzu kuma shaye-shaye da lalacewar tarbiya yana faruwa hatta ga yan primary school a cikin unguwanni. Saboda haka mu iyaye dole ne mu sa ido wurin siyo lura da irin kayayyakin da muke saya muke kawo cikin gidanmu da sunan ci gaba na kallo ko kuma wani abu makamancin haka. Yaro ne zaka zo ka samu yana kallon TV an sa a wani channel wanda yara sako'in shi ko wanda suka dan girme shi da shekara ɗaya ko biyu sun sa waɗansu irin kaya na banza, sun sa wasu irin riguna da wasu irin ɗinke-ɗinke, an je an shiga club, an je an shawo kayan maye, an je an ɗebi ƴan mata. Ainihin makasudin lalacewar yawancin tarbiyyar namu daga gidajenmu ne.
Masu sauraro, a nan zamu da sa'aya, amma ga kaɗan daga cikin ci gaban hirar da wannan shirin ke tafa da shi a mako na gaba.
Abu ne kamar an ce karɓe ita tun yana da ɗanye ake tankwara shi. To don haka yaro in yana ƙarami akan tarbiyyar da aka ba yaro ita tace ta. Ko dai a nuna masa hanya mai kyau ya miƙe, ko kuma a nuna masa hanya mara kyau ya miƙe.
A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsat. Yanzu kuma anan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Ne aka kawo ƙarshen kwanaki biyar da aka ɗauka na makokin Senator John McCain, inda aka binne shi a makarantar da ya yi ta sojojin ruwa a birnin Annapolis da ke jihar Maryland kusa da Washington babban birnin Amurka. Makwancin McCain dai ya kasance kusa da na tsohon amininsa wanda ya rasu a shekarar 2014, Admiral Chuck Larson. McCain, wanda tsohon matukin jirgin sama ne kuma tsohon fursunan yakin Vietnam na fiye da shekaru biyar, yayi bayanin shin a ƙarshe a makarantar a watan Oktoba, inda ya shaidawa ɗalibai cewa makarantar ce ta koya mishi yadda zai fuskanci ƙalubalen rayuwa. Ta wani bangaren kuma, kungiyar bakin haure ta ƙasa da ƙasa wacce aka fi sani da IOM ta rawaito cewa fiye da 'yan gudun hijiran Najeriya 270 da suka dawo daga Libya sun kammala koyon ƙananan sana'o'in da za su taimaka musu wajen dogaro da kai. 'Yan gudun hijirar da suka halarci wannan darasin da aka ɗauki tsawon mako guda ana yi a jihar Lagos sun bayyana dalilan da suka sanya su ƙoƙarin tafiya Turai. Shaidun gani da ido a babban birnin Somali sun bayyana cewa wani bam da ke cikin mota ya tashi a wani gini da ke yankin Halwadag da ke Mogadishu a yau Lahadi. Shi dai wannan ginin ana amfani da shi ne a matsayin babban ofishin gundumar da ke yankin.
To madalla, da a takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Hafsat Bello ɗan mai soro da ta taimaka mu gabatar da shirin, sai Bonsu Tumfa da ya ba da umarni, da injiniyanmu Tian Wang, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji mu ku.
VOA Afrique, dites-le à un ami.